الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shirye ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu muna sheda babu abin mota ta bisa cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna sheda wa lalle shugaban mu annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ya halicci mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yance zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji kuma da magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya yi biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya bayin Allah ina makaina da ku wasiya da kiyaye dokokin Allah mai girma da guje masaba ma Allah a zahiri da boye kada ku manta cewa lalle ku matafiya ne zuwa ga Allah kuma lalle ku za ku tafi ku bar wannan gida na duniya duniyan nan wata gada ce maƙetara zuwa ga lahira lahira kuwa ita ce gida ta tabbata ko dai mutum ya tafi zuwa ga ni'ima Allah ya sanya mu daga ciki ko kuma ya tafi zuwa ga jahim Allah ya kiyaye mu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id duk wanda yace nufin gidan lahira to ya kyakkyawan guziri kuma hakika mafi kyakkyawan guziri shine tsoron Allah wani bawan Allah na cewa tazawwad min ad-dunya yace ku yi guziri tun daga wannan duniya fa innaka rahil kayi guziri tun daga wannan duniya saboda kai mai tafiya ne gabarinta wasari ila alkhairat kai gaggawa wurin aikata ayyukan alkhairi biman yusari cikin waɗanda suke gaggawa wurin aikata alkhairi wani bawan Allah na cewa inna lillahi ibadan futana lalle Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira tallaqu ad-dunya sun saki wannan duniya wa khaful fitana sun ji tsoron fitintunin da ke cikin ta nazaru fiha sun kalli duniya kallo na tsanaki sun yi duba na tsanaki gare ta falamma alimu yayin da suka sakankance suka samu yaqini suka san cewa ita wannan duniya anna halaysat li hayyin watana ba gurin zama ce ga mai rai ba ja'alu alujatan sai suka maida ita duniyar kaman kun fatte ku wanda za ta daga lokaci guda kuma zuwa anjima ka nemi shi garata wattakazu salihal a'mali fiha sufuna suka riki kyawun ayyukansu ya zama jirgi wanda za su hau wannan kumfa na teku su ketare zuwa ga inda za su kai labari ya bayin Allah yana daga kiyaye dokokin Allah da jin tsoransa kokarin kawo taimako da dauki wurin daidaita tsakanin mutane da suka samu sabani Allah ta'ala yana cewa babu alheri a cikin mafi yawancin ganawar mutane in ba gana wadda za ta yi umarni da sadaka ba ko aikata abin kirki ko kuma yin sulhu tsakanin mutane Allah yana faɗa wani wurin ya ce idan kuna jin tsoron tsanantar saɓani tsakanin miji da mata Allah ya ce ku turo mai hukunci daga ɓangaren wannan miji da wani mai hukuncin daga ɓangaren matar sai zauna a tattauna idan suna nufin sulhu ne tsakaninsu to Allah zai kawo hanyar da za a daidaita tsakaninsu a wani wurin Allah na cewa idan mace tana jin tsoron tawaye da bujirewa ga mijinta Allah ya ce babu laifi ta zauna su yi sulhu tsakaninsu sulhu Allah ya ce saboda sulhu alheri a wani wurin Allah na cewa idan wata jama'a biyu ta musulmi ta mummunai suka fusata suka yi saɓani har ta kai suka yaƙi junansu saboda sabanin Allah yake ku yi sulhu tsakanin su, ku zaunar da su a teburin sulhu, a daidaita su, ai sulhu tsakani. Idan daya ta yi zalunci akan daya, Allah yake ku yaki wanda ta yi zalunci, sai ta dawo zuwa ga umarnin Allah, shine sulhu. Idan ta dawo, anan ku zaunar da su ku yi sulhu tsakanin su, kuma ku yi adalci, saboda Allah yana son adalci. Sai Allah yake ku sani lallai mummunai ƴan uwan juna ne. A wani wurin Allah na cewa ku ji tsoron Allah, ku yi kokari, ku yi maza-maza wurin sulhu tsakanin abin da ke gudana tsakanin ku. Ya bayin Allah, wannan littafin Allah ne yake kwadaitar da mu ta hanyar kwadaitarwa da kuma tsoratarwa wurin kokarin yin sulhu da daidaita tsakanin mutane in sun samu sabani. Wani lokacin Allah yana kwadaitarwa a ayoyin dangane da shi wannan sulhu tsakanin mutane, yana nuna cewa ayi ne dan neman yardar Allah ta'ala, kuma duk wanda yayi wannan da sanu Allah zai baci lada gagarumi. Wani lokacin kuma Allah yana tsoratar da masu jayayya da rigima da junansu da ma masu sulhu din, cewa yana ganin abin da suke yi, ya san abin da ke cikin zukatansu, ya san gana wanda suke yi, saboda shi masani ne, ne kuma ba da labari ne kan abin da suka aikata. Kenan kada su kuskura su wata ganawa wadda za ta ƙara tunzura fitina ba ta samar da hanyar yin sulhu ba. Imam Nawawi Allah ji kansa da rahama yana cewa ka sani lallai cuɗanya da mutane ta hanyar da ne bayani shine abinda wato malamai suka zaba, wanda a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sauran annabawan Allah baki daya. Haka nan shine mazhabin alifofin manzon Allah guda hudu shiryayyu da wanda suka biyo bayan su daga cikin sahabbai da tabi'ai da ma wanda suka biyo bayan su cikin malaman musulmi. Kuma shine mazhabin mafi yawancin tabi'ai, shine ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da mafi yawancin fuqaha baki daya. Allah ya ji kansu da rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da haka a hadisin da yake cewa mummuni wanda yake cuɗanya da mutane, yana mu'amala da su, yana haƙuri a bisa cutarwarsu, shi ne mafi alkhairi fiye da mummunin da baya cuɗanya da mutane, baya haƙuri a bisa cutarwarsu. Wannan hadisi Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar daga hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda. Ya bayin Allah, lallai falalar cuɗanya da mutane da mu'amala tare da su da halartar tarurrukansu da jama'arsu da alartar abubuwa na alkhairi da guraren zikiri tare da su da bautar Allah subhanahu wa ta'ala tare da zuwa duba marasa lafiyarsu da halartar jana'izarsu da ƙoƙarin taimaka ma mabuƙatansu da shiryar da jahilan cikinsu da makamantan wannan na maslahohinsu, tun daga wanda ya samu ikon yin umarni da caccawa da ani ga barin mummuna, ya kuma danne ransa akan zai yi haƙuri akan duk cutar wadda za a yi masa. Lallai yin wannan al'amari ne mai girma, ladansa kuma gwaggwaɓa ne a gurin Allah. Saboda haka ina makaina da ku wasiya, ku tabbatar da rayukanku akan aiwatar da irin wannan alkhairi akan wannan manhaji na annabawan Allah da malamai da sauran salihan bayi. Ku kiyayi ɗaukan wani gwadabe ba wannan ba, domin gwadabe ne na zamiyar shedan wanda zai kai mutum zuwa ga kaskanci a duniya da kuma taɓewa a gidan lahira. Shi ne gwadaban ƙoƙarin haddasa fitina da tada hankali da hana zaman lafiya tsakanin al'umma. In ka zama wannan, ka faɗa cikin halakar da in ba ka yi hankali ba za ka shiga cikin musiba, ka samu kaskanci duniya da lahira. Allah ya kiyaye mu. Ya bayin Allah, shin yanzu ma'abota ilimi da ma'abota daraja za su zira ido ne su shiru a bisa rigingimu da ke gudana tsakanin makoci da makocinsa, ko tsakanin ƴan uwa har husumar ta yi tsanani? Shin za a kyale saɓani da rigingimu na dangi har ta kai gaban alkali? In aka bar wannan, to ba a yi daidai ba. Lallai mas'uliya ce babba akan ma'abota ilimi da mutane masu daraja su yi ƙoƙarin yin abin da zai hada kan al'umma, ya kauda sabani da rigingimu a tsakanin mutane. Wannan mas'uliyya ce gagaruma, kuma wajibi ne akan su su dauke ta, su dora akan su, domin shari'a ta dora musu wannan nauyi. Idan ba haka ba, to su sani cewa sun tozartar da wani yanki babba na amanar da aka dora musu, ba zai yu su shiru su bari ba. Akan haka in suka shiru, shari'a za ta kama su. Bai kamata ba a kyale irin wannan sabani yayi tsanani, wanda inda sun sa baki za a iya maganin wannan al'amari. Da yawa mace takan kyamaci mijinta, ta kaurace masa har ya kai ga rubuwa, saboda wani abu wanda bai kai ya kawo ba. Da an shiga sulhu, da mai yiwa ba a samu rabuwa ba. Da yawa dan uwa na kaurace ma dan uwansa, ya yanke hulɗa da shi, ya yanke hulɗa da makotansa, saboda kawai wata manufa ta duniya kaskantacciya wadda ba ta daraja ko misƙala zarratin a gurin Allah Ta'ala. Allah yana cewa lalle misalin duniya kamar ruwan sama ne da ya sauka daga sama ya garwaya da ƙasa daga cikin abin da mutane suke ci da dabbobi, yayin da ƙasa ta riƙe adanta ta yi koriya shar, ta zama mai ƙawatarwa, ma'abota suke tsammanin suna da iko akan abin da ƙasa ta fitar. Allah ya ce al'amarin mu ya zo mata cikin dare ko rana, muka mai da ita girbabbiya kamar ba ita ce take cike da wadata ajiya ba. To haka duniya take, yayin da ka daga wata rana za a neme ka a rasa. Ya bayin Allah, mu sani cewa to duk mutumin da zai tsaya yayi kokarin a samar da daidaito tsakanin bayin Allah, dole ne ya cika wasu sharuɗa wanda suke na gaba daya, wanda suka shafe shi, wanda za su taimaka wurin a samar da zaman lafiya, a samar da soyayya da jin kai tsakanin al'umma. Daga cikin waɗannan sharuɗa, na ɗaya, dole ne ya zamo wanda zai shiga tsakani ayi sulhu, ya zama ya tsaya ne don neman yardar Allah, ba don neman suna ba, ba don neman abin duniya ba, ba don neman shahara ba. A'a, zai tsaya tsayin daka ya ga an samu daidaito ne, kawai don yana neman Allah ya yarda da shi. Na biyu, ya kasance mai ikhlasi cikin abin da yake yi, ma'ana ya yi don Allah da neman gaskiya, ya zama wannan shi ne abin da ya sanya shi ya tsaya tsayin daka wurin ayi sulhu. In ya zama ba wannan ba ne, don ya ga an wulaƙanta wani ko an ƙasƙanta wani, to in ya yi ma ba zai samu lada ba. Na uku, dole ne ya zamo yana da wani matsayi mai daraja, yana da girma da mutunci da kima a idan waɗanda suke wannan jayayya ɗin. Domin in bai da wannan kimar, in ma ya yi ƙoƙarin sulhun ba zai tasiri ba. Amma in yana da kima da daraja a idan su, a nan ne in yi wannan sulhu zai yi tasiri. Ba don komai ba, suna ganin girmansa, ko saboda iliminsa, ko darajarsa, ko tsantseninsa, ko kuma dattakonsa. Na huɗu, ya zamo yana da kaifin basira da hankali da ilimi wanda zai iya gano abin da yake ba daidai ba, wanda za a tabbatar da mai haƙƙi ya samu haƙƙinsa. Ya bayin Allah, lallai irin wannan aiki na neman lada ta hanyar umarni da kyakkyawa, da hani ga barin mummuna, da neman daidaita tsakanin mutane, wata alama ce wadda daga cikin alamomin addinin Allah, wanda take tabbatar da daruriyatul khams, shine kiyaye addini. Domin wani in akwai sabani, wallahi addinin ma ba za a yi ba, sai an haɗi za a yi addinin waɗannan su farma wannan a gurin ibada. Haka nan da kare rayuwa, da kare dangantaka, da kare hankali, da kuma kare dukiya. Kuma idan wannan abu ya tozarta, duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna iya tozarta ko wani ɓangare daga ciki. Sai dai nan ma duk da haka, wanda zai yi ƙoƙarin sulhu ta hanyar umarni da kyakkyawa, da hani ga barin mummuna, ya kula da wasu abubuwa guda huɗu. Na ɗaya, ya zama in ya shiga tsakani, wannan fitina za ta gushe kwata-kwata, kuma za a samu kishiyar haka. Ya zama wannan saɓani, wannan rikici, wannan ɓarna ta gushe, ya zama aminci da zaman lafiya ya maye gurbin wannan abu. Wannan shine mataki na biyu. Ko kuma mataki na farko kai, ko kuma mataki na biyu ya zama in ya shiga tsakani za a samu abin zai ragu. Wannan fitinar bata gushe ba, sabanin bai gushe gaba ɗaya ba, amma a kaso 100 an samu ragin kaso 70 ko an samu ragin kaso 50. To a waɗannan halayen guda biyu malamai suka ce mutumin da ya san yana da wannan daraja wajibi ne ya shiga tsakani ya kokarin daidaitawa. A na farko kaga za a gusar da bandar, aminci da zaman lafiya zai dawo. A hali na biyu an rage fargaba da tsoro da fitina, daga kaso 100 ya dawo kaso 50 ko ya dawo kaso 30, sannan a hankali ragowar kaso 30 din ma in aka ci gaba da murzawa za a kai wata rana ya zama an kauda wannan abu. Hali na uku ya zama idan zai shiga a daidaita din, to za a samu abubuwa za su yi daidaito guda biyu, ya zama wannan barnar za ta gushe amma wata barnar kwatankwacinta daidai da ita za ta dawo. To a wannan hali malamai suka ce shi mai shiga wannan sulhu da daidaitawar shi ne zai kalli barnar guda biyu. In na kau da wannan barnar wata irinta za ta zo, to sai kalli wacce ce maslaha. Idan wannan barnar da take tsakaninsu ta shafi sauran al'umma da sauran dangi, amma in an kau da ita barnar da za ta dawo kwatankwacinta iya su bi kadai ta shafa, to ya kau da wannan barnar, domin an kau da abin da ya shafi mutane da yawa, yanzu ya rage iya abin da yake tsakaninsu ne su biyu, shi ma sannu-sannu za a iya kau da wannan. Amma in ya ga in ya kau da wannan barnar wadda za ta dawo makamanciyarta daidai take da ita ba bambanci, to anan ba zai yi wannan aikin ba, sai a ci gaba da samun hanyar da za a tafi mataki na biyu ko kuma mataki na farko. Sai hali na hudu ya zama in ya shiga ya gusar da barnar, to wata barnar ce wadda tafi wadda aka gusar za ta zo gurin, ita ce za ta tashi. To a irin wannan halin baya halatta ma ya shiga tsakani, sai dai a yi ta neman hanyoyi da waɗanda za su kai ga a samu wancan abu na farko ko a samu wato abu na biyu. Ya bayin Allah, lallai wajibi ne akan musulmi su zamo tamkar mutum ɗaya, kansu a haɗa guri guda, yadda in wata gaba ɗaya ta kamu da ciwo gaba ɗaya jiki ke kamuwa da ciwo. Kamar yadda manzo Allah ke cewa mummuni dangantakarsa da ɗan uwansa mummuni kamar gini ne, wani ɓangare na ƙarfafa wani. A wani hadisin annabi ya ce misalin mummunai wurin ƙaunarsu da juna da jin ƙan juna da tausasa ma juna kamar misalin ganga jiki ne guda ɗaya, in ɗaya wato ya taɓu wani ɓangare na jiki gaba ɗaya jikin zai kasa bacci, zazzaɓi ya lullubi shi. Ya bayin Allah, lallai amfanin yin sulhu tsakanin mutane amfani ne gagarumi, makomar yin haka wato makoma ce gagaruma, amma ƙin yinta tana jawo mummunan sakamako. Wannan ne ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaggawar ya yanke duk wata fitina idan ya ji alamar tana neman tashi a tsakanin musulmi ta hanyar adalci. Ya yi sulhu tsakanin miji da mata, ya daidaita tsakanin ƴan uwa, kai har wanda yake bin bashi da wanda ake bi bashi ya yi sulhu, ya nemi wanda yake bin bashin ya yafe wani abu ya ce ya yafe, ya nemi wanda ake bi bashin ya biya ragowar, ya yadda aka samu daidaito wato a tsakaninsu. Hakanan manzon Allah ya yi sulhu tsakanin wata jama'a akan wani ɗan uwa da aka kashe, ya yi tafiya wato domin ya yi sulhu tsakanin mutane har lokacin sallar la'asar ya ja manzon Allah bai dawo ba, ya tafi bani Amr ibn Auf domin yin sulhu tsakanin mutane. Haka halifofinsa da suka biyo baya suka tafi a kai kai saboda girman yin sulhu tsakanin mutane, har musulunci ya yadda ana iya faɗin abinda ba aka yace ba idan zai daidaita tsakanin mutane. Ummu Kulsum binti Uqba ibn Abi Mu'ayth tana cewa ba maƙaryaci bane wanda ya faɗi magana domin ya sulhunta tsakanin mutane yana nufin alheri ko kuma wato ya faɗi alheri. haka nan annabi rahama ya tashi ta kanas ya je wani wuri domin ya sulhu tsakanin waɗanda suka yi sabani daga Abu Darda Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah na cewa ba za ku so in ba ku labarin abinda darajarsa tafi darajar azumi da sallah da sadaka ba suka ce ya manzon Allah ga ya mana yace shine daidai ta tsakanin mutane da yin sulhu tsakaninsu domin lalacewar tsakanin mutane mai aski ce yace ba zan ce tana aske gashi ba addini tace askewa wannan hadisi Imam Abu Daud shi ya rawaito Abu Huraira yana cewa manzon Allah na cewa ba a taba yin wani aiki na wani abu mafi daraja daga sallah ba irin yin sulhu tsakanin mutane daga Abi Jarir Jabir ibn Sulaym yace naga wani bawan Allah mutane suna bin dukkanin abin da ya faɗa daga ya faɗi magana nan da nan sai su aiwatar sai nace da mutane wai wannan waye sai suka ce ai manzon Allah ne yace sai nazo gurin annabi sai nace alaikas salamu ya rasulullah sai manzon Allah yace karka ce alaikas salam saboda alaikas salam gaisuwar matattu ne kace assalamu alayka ya rasulullah yace sai nace assalamu alayka ya rasulullah nace anta rasulullah kai ne manzon Allah sai manzon Allah yace eh ni ne manzon Allah Allah nan da idan ciwo ya kama ka ka roƙe shi shi kadai sai yayi maka idan fari ya kama ka ka roƙe shi sai ya fito ma da tsirrai ya kawo ya banya da damuna idan kana cikin dokar daji ka bace dabbarka ta gudu in ka roƙe shi sai ya dawo ma da ita sai nace ya manzo Allah kai mun wasiya sai manzo Allah yace da ni la tasubbanna ahadan kar ka kuskura ka zagi wani yace tun daga ranar da annabi ya gaya min wannan magana har zuwa yau yace ban taba zagin wani ba dani ko bawa ko raƙumi ko akuya to mu mu auna mutum da kuka ce zagi kullum kai zagi kai tsinuwa wani kan ya fita daga gida yayi zagi ya fi dari shi ka ji wannan tunda annabi yace da shi kar ka ƙara zagin wani yace tun daga ranar har ran da yake bada labari yace bai ƙara zagin wani ba ko dan adam da ne ko bawa ko dabba yace bai ƙara zagi ba amma ka tsine wannan ka fito da abun hawa ya ki tashi ka tsine masa ya za a yi tashi dole ya lalace a hanya ka tsine masa ya za a yi tafi ka tsine wannan wannan ya wuce ka ce tsinan dai ba ka da aiki sai tsine wa mutane ya za a yi su gyaru addu'a ake musu Allah ya shirye su shi sa annabi yace kar ka kuskura ka ƙara zagin wani yace tun daga ranar ban ƙara zagin wani ba sai annabi yace da shi kar ka kuskura ka raina abin kirki komai kankantarsa yace koda ka haɗu da ɗan uwanka ne kana mai sakan masa fuska yace kana da lada yace wannan yana daga cikin me cikin wato abin kirki yace kuma ka kiyaye kanka da wato in wani ya zage ka ko ya aibata ka da abin da ya sani tattare da kai yace kai kada ka aibata shi ko ka zage shi da abin da ka sani a tattare da shi yace ka kyale shi bala'in abin da yayi zai koma kansa kai kuma ladan zai dawo gare ka wannan hadisi Imam Abu Daud shine ya rawaito shi shi yasa ya bayin Allah mu zama masu kokarin daidaita sabani ba masu cin zirawa ba wani bawan Allah yana cewa udhahiku dhaifi yace nakan yi murmushi da dariya ga bakona qabla inzali ra'alihi kamun ma ya sauke kayansa daga bayan raƙuminsa wa yaksabu indi wal ma'allu jadibu yace guri na na zamowa dausayi ko da kuwa a gurin ba ni da komai a bushe yake amma dalilin yadda nake haba da shi ko ban ba shi komai ba sai ji kamar na ba shi duniyan nan yace wama khasbu lil adiyafi an tuksiru al qira yace ba yawan ka tanadi kayan ciyarwa da kayan shaye-shaye shine kyautatawa bako ba yace walakin nama wajhul karimu khasibu sai dai ya zamo fuskar ka in an zo a ganta ka saka amma ka tanadin masa komai amma ya zo ya ganka a dunkule summun bukumun wallahi ba zai ci ba saboda ne bai ga fuska ba shi yasa ma malam Bahaushe ke cewa shimfidar fuska ta fita tabarma domin ka shimfida masa fuska ko akan dutse sai ya zauna amma ka shimfida mar kafe ka tirbune wallahi ba zai zauna ba sai ya tsaya a tsaye kawai yayi yayi ya kama hanyar tafi wani bawan Allah yana cewa idza kana al-karim abusu wajhin idan mutum mai karamci ya zama kullum fuskarsa a tirbune fama ahlul bashashatu fil bakhil yace to annan marwacin da yake sakin fuska ya ma bi daraja a wurin mutane wani bawan Allah na cewa bashashatu wajhul mar'i khairun min al-qira yace mutum ya saki fuska yayi haba haba da mutane ya fuka dinga ba su wani abu in duniyar nan zaka ba su amma kullum a tirbune kake wallahi ba za su ga darajar ka ba yace fa kaifa biman ya'ti biha wa huwa dha'ifu yace ina kuma ga wanda ka saki fuskar kuma kai masa abin kana mai murna da farin ciki saboda haka mu zamo masu kokarin daidaita dukkan wani sabani tsakanin ummu musulmi da zama lafiya da sakin fuska tsakanin al'umma wannan shi zai kawo ci gaba da zaman lafiya tsakanin al'umma shi sai Allah yake cewa wala tastawi al-hasanatu wala sayya kyakkyawa da mummuna ba sa taba zama daya sai ce idfa billati hi ahsan in an maka mummuna to ka ije shi da abin da yake mafi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim ya zama wanda ma kace da gaba tsakaninka da shi kama abalance shi kaman wani masoyi ne na kudda kud amma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ke riskar wannan matsayi ba sai waɗanda suka yi hakuri saboda Allah wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba kowa ke samun wannan matsayi ba sai wanda yake da babban rabo a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi Allah ka ba mu ikon daidaita tsakanin al'ummar mu da zama lafiya tsakanin junan mu Allah ya raba mu da kiyashi da hasada da kiyayya da gaba a tsakanin yan uwan musulmi mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah ya dauka musulunci da musulmi, Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai, marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya, magabatan mu Allah ka jikansu da rahma. Dan uwa akwai dan uwa da Allah ya karbi rayuwarsa, kwana hudu da suka gabata injiniya Baba Yusuf, a sanya shi cikin addu'a Allah ya jikansa da rahma. Allah ya yafe masa ayyuka na alkhairi da ya Allah ya sa masa a mizani, Allah ya albarkaci zuriyarsa, sauran magabatan mu baki da Allah ka jikansu da rahma. Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Ibadallah, inna Allah الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله